Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. An lalata wani babban ginin bene a birnin Gaza, inda kamfanin dillancin labaran Associated Press ko kuma AP da kuma Al Jazeera suke a wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai jiya Asabar, yayin da kazaman tashin hankali tsakanin Isra'ila da 'yan tawayen Falasdino da aka faro tun shekarar 2014 ke ci gaba. Jiragen Isra'ila ne suka kai farmaki kan Gaza, kana kungiyar 'yan tawayen Hamas ta maida martani da harbin rokoki, yayin da fadar tsakanin bangarorin biyu ke shiga dare na biyar. Wani ginin bene mai hawa 12 da ke dauke da gidajen kwana da wasu ofisoshi har da na kafafen yada labarai. Wani makami mai linzami na Isra'ila ya rusa ginin bayan mai ginin ya amsa wani kashedi ta waya daga sojojin Isra'ila sa'a guda kafin harin. A hali da ake ciki a jiya Asabar, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matukar damuwarsa ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu game da tashin hankali a Isra'ila da Gaza. Yana mai fada wa shugaban Falasdino Mahmoud Abbas cewa Hamas ta daina harba rukuki. Shugaban ya riga ya tattauna da Netanyahu a ranar Laraba, amma wannan ne karin farko da ya hira ta waya da shugaban na Falasdino tun lokacin da ya dauki ragaban mulki a fadar White House a watan Janairu. Biden ya jaddada wa Abbas cewa dole ne Hamas ta daina harba rokoki akan Isra'ila, kana ya nanata wa Netanyahu cikakken goyon bayan sa ga cewa Isra'ila tana da yancin kare kanta daga waɗannan hare-hare daga kungiyar 'yan bindigan da wasu kungiyoyin ta'addanci ke yi a Gaza, a cewar wata sanarwa ta daban da hukumar zartarwar Amurka ta fitar. Shugaban ya kuma yi Allah wadai akan hare-hare babu kakkautawa akan birane da dama a fadin Isra'ila, a cewar sadarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Habasha ta kuma jinkirta babban zabenta bayan da wasu jami'un adawa suka ce ba za su shiga zaben ba, kana yakin da ake gwabzawa a yankin Tigiri na kasar na nufin ba za a gudanar da zabe a wurin ba, lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin Prime Minister Abiy Ahmed na raba madafun iko. Shugaban hukumar zaben kasar Birtukan Mideksa ya faɗa a wata ganawa a jiya Asabar da wakilan jam'iyyun siyasa cewa za a dakatar da zaben ranar 5 ga watan Yuni a kasar mafi yawan al'umma ta biyu a Afirka. Yana mai nuni da cewa akwai buƙatar kammala buga takardun zabe da horar da jami'ai da kuma shirya bayanan zaben. Hukumar zaben ta ce za a jinkirta zaben zuwa makonni 2 ko kuma 3. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a kan tituna a birane da dama a Turai a jiya Asabar da ma wasu sassa a fadin duniya domin nuna goyon baya ga Falasdinawa a rikicinta da Isra'ila. A birnin Paris, 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da ruwan zafi suka tarwatsa wani taron gangami na goyon bayan Falasdinawan, duk da haramci da hukumomi suka sanya domin jin tsoron samun wani sabon rikici a lokacin da ake fama da wannan kazamin tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce kimanin mutane 2,500 zuwa 3,500 ne suka taru a unguwar Babs mai yawan bakin haure a arewacin babban birnin. Alhali waɗanda suka shirya taron suna ikirarin mutum 5,000 ne suka halarci taron da aka jibge jami'an tsaro da yawansu ya kai 4,200. A ƙarshe, biranen Taipei da New Taipei a Taiwan suna kan matakin gargaɗi na 3, wanda mataki ɗaya ne ya rage kafin dokar kulle ta fara aiki, biyo bayan ƙaruwar samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus har 180. Sabbin kamuwa da cutar sun kawo yawan mutanen Taiwan masu coronavirus zuwa kasa da 1,500. Matakin gargaɗi na 3 na buƙatar tilasta saka takunkumin fuska tare da rage girman tarukan jama'a. An yaba wa Taiwan a matsayin wadda ta sami nasarar annobar saboda bata sami sabbin kamuwa da cutar a cikin watanni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Yau ma muna kan maudu'in mu na kalubalen fitauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya. Muna babin tambayoyi ne da ra'ayoyi da mahalarta zauren ke bayyanawa.
Wannan matsala ce wadda duk lokacin da aka koka ta koda shugabanni sun ce za su duba wannan bangare, amma koda sun duba din ma zuwa kwana biyu sai ga wannan abubuwan ya ƙara zuwa ya lalace. Kuma anan ma nake yabawa da shi gwamnatin jihar Filato, gaskiya yana yin mujin kokari ganin cewa a yanzu haka dai sati biyu da ta wuce duka sojojin da suke cikin hanyoyin da suka shafi iya jahar Filato an janye su gefe guda, sai dai in kun samu wata matsala su zo su taimaka muku, amma magana su tsare ku, su hada gosulo, su hana ku wucewa da wuri, su ci mutuncin ku, su anshi kudi a gurin ku. Daga sati biyu zuwa yanzu ina tabbatarwa wayannan sun yi kokari. To amma fa daga iyakar Filato da Kwanga akwai yankin da ya shafi Kaduna, akwai yankin da ya shafi Nasarawa, kuma tabbas sojojin nan suna nan suna azabtar da direbobin da suke dauko mana wayannan kayayyaki. Ina kira ga shugabannin mu akan jajircewa da kai akan wayannan abubuwa da suke kan gaban mu. To wayannan koke namu da muke gabatar muku da shi, kuke gabatar da shi zuwa sama, to a taimaka mana domin wannan abun ba wanda yake cutarwa illa irin mu da muke bin wannan kan hanya a kullun koda yaushe. Ina mana fatan alkhairi da fatan Allah zai sa a tashi lafiya.
Jama'a assalamu alaikum. Nawa tambaya ne kawai nake so in yi, sai dai kafin nan tambayar tana dan da alaka da abin da shi wannan mutumin daga kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai yayi. Na'am, na farko ni dai dan jarida ne kuma ina bibiyar yadda al'amura suke tafiya. Idan na bayyana ra'ayi na ban yi kuskure ba, wannan ra'ayi na ne, amma ina ganin ni tunda nake aiki ba taɓa yin wani yajin aiki wanda zan ce yayi tasiri kuma yayi nasara kamar wannan yajin aikin da aka yi ba. Ko shakka babu bukatu ko ɗaya da muka ji cewa kai tsaye an maganta su, amma labarin da muka ji yanayin da wannan yajin aikin ya haifar a can kudu shi ya nuna cewa lalle ya yi tasiri. Abubuwa da dama suna faruwa yan arewa, suna faruwa ga yan arewa, wanda nan take zaka ga kungiyoyi sun hito suna ta maganganu kamar irin kungiyoyin da tawon arewa da kungiyoyin dandalin tuba na arewa da sauran kungiyoyi da dai sauransu. To amma anan naji dalilan da yasa wannan kungiya ta janye wannan yajin aikin da muke gani ya zame kamar wani zakaran gwajin dafi, shine waɗannan buƙatun da ta gindaya waɗanda kusan duka sun shafi membobinta. Ban sani ba, ƙungiyar nan dai mafi akasari dai ta yan arewa ce, sannan tana da masani irin abubuwan da ke faruwa a arewa. Ko a lokacin da ta ambaci abubuwan da suka faru a kasuwar Sasa Ibadan, mafi akasari ta karkata ne kawai ga abubuwan da suka shafi membobinta. Shin ina batun sauran yan arewa da kuma irin damuwar da suke ciki, wadda irin wannan yajin aikin da kuka shiga ba kwa ganin cewa wani tafarki ne da zai iya kwato wa arewa yancinta, saboda ta zabi ita ta yi zaman lafiya, ba za ta yi ramuwar gayya ko ba za ta yi wani abu ba? Kin yasa kuke ganin za ku iya janye yajin aikin nan saboda abin da kawai shafi membobinku, amma ya bar sauran yan arewa a gefe? Na gode kwarai da gaske.
Barin ɗan karanta guda biyu sai in aka bada amsa shikenan a rufe taro. Sako daga Nuruddin Nuhu Karami. Assalam, Najeriya ƙasa ce guda ɗaya, kowa yana da ƴancin zama da kuma yin kasuwanci a kowane sashe na ƙasar nan. ƴan kudu su yadda da haka a zauna lafiya. Sai Muhammad Bello Sa'idu da ya ce Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya, amin. Kamal Abdullahi ya ce Allah ya saka mana mu ƴan arewa. Ahmad Lamido, in ba a biya muku buƙatunku ba, wallahi ku sake komawa yajin aiki. To su ne ƙarshe. To bari in baka shugaba.
Ni yau ranar murnar ma ban san abin da zan ce ba. Jama'a, bari in dan nurar da ku abu daya. Wannan ita kungiya ta Amalgamated Union of Food Stock and Cattle Dealers of Nigeria, our proudly feeding the nation. Fariyar mu shine mu ciyar da kasan nan. Sannan mun ce no tribalism, no partiality, no discrimination, no religion. To saboda haka abin da nake son wannan gida mai albarka BOA ku sani, da kuma duk wanda yazo ya halarci wannan guri ya sani, kungiyar nan ba ta yare ɗaya bane, ba ta addini bane, ba na kabilanci bane, ba na wani sashi bane, ta dukkan ƴan Najeriya ne ma'abucin kasuwanci. Misali yanzu mataimaki na ɗaya Ibo ne, Mr. Chris Opeyawo, mutumin Anambra ne. Sannan kuma chairman namu na Ebonyi State, Pastor Romi, pastor ne ma in ka kawo magana zancen addini, kuma shine chairman na Ebonyi State. To ire-ire irin wayannan muna da su da yawa a kasan nan. Kuma abin da nake so in lura da ku anan, wannan yajin aiki da muka shiga, mun shiga ne domin saboda mun yi mun buga gabar da yamma kudu da arewa, an kasa sauraron mu, an kai mu ga bango wanda lalle-lalle idan mun jiyo din ba za ta yi dadi ba. Shi yasa sai muka ce to bari mu yi alert, mu yi signal ko a jiyo a saurare mu. Wannan shine manufar zuwa yajin aiki. To saboda haka wannan kasuwanci da ake yi, akwai Ibo, akwai Yoruba, akwai Hausa, akwai Fulani, babu kabilan da babu. Duk da zane nan da kuke gani a fuska ta kaman bayan gurji ko kankana, idan naje can din sai a dauke da anyan Hausa ko ile Hausa niwo. To wannan abun shine baya da kyau. Kuma mu nan in ka tsaya ka duba, akwai mutane inyamurai ne, Ibo ne, za su taso su zo su sai shanu ma, su zo su sai awaki, su zo su sai wake da kankana da dankali da tattasai da shambo da kowane irin nau'i na kayan nan, kuma su yi tafiya da shi. Ba wanda zai ce dan me za ka yi. Amma abin da yake damun mu, su waɗanda ya zamanto ake cutar da mu a yankin nasu, tare da su fa ake cutar da mu din. To saboda haka ya kamata ya zamanto wannan dan wana Igwe ya lura da wannan din, akan cewa Najeriya nan wazo biya ce, sannan kuma ita wannan kungiyar ma wazo biya ce, kowa yana ciki. Kuma duk abin da ya shafi kasuwancin mu shine ya kamata ya zamanto da kudu da arewa da gabar da yamma, duka ƴan Najeriya ne mu hada kai. Domin saboda yau idan ya zama na dauki trela daya na tafi da shi an karbi kudi naira 450, naira 500, yaya za a yi in je in ce na ci riba naira 500. Sannan kuma mutanen kudancin nan namu su lura, kayan nan fa idan mun dauka mun kai ma bashi ne fa muke sayar musu, bashi ne wallahi. Sai ga mutum ya zo da jan tadi daga jirin Wandonsa a dauki shanu na naira ₦5,000,000, ₦6,000,000 a bashi, ya je ya sayar tukuna ya kawo. Karshen ta ma wannan kudin ma sai dai a zo a yi ta, wallahi tallahi da su ba za su biya ba. Akwai wanda za a ga ya ci ₦10,000,000. To saboda haka ai du yarda ce da irin tausayawa da kuma neman a zauna lafiya da kuma kowa mu cuɗe ne cuɗe ka. Inda za mu ɗauki wannan dukiya ta mu ba su bashi su je su sayar tukuna su kawo kuɗi, wani su kawo wani kuma su cinye, wallahi in anan ne ba za a yi ba. Sannan kuma wannan dukiyar da za mu sai anan ko la'ada ba za a bi ka bashi ba. Ba yanda za ka je ka sai saniya guda 10 a ce an bi ka la'adar saniya ɗaya, ko la'ada ba za a bi ka ba, ballantana bashi ka je ka sayar ka kawo. Amma idan muka je dan saboda soyayya da yarda da sauransu, da dan saboda mu zauna lafiya da su, sai mu ɗauka mu sayar musu bashi, ƙarshen ma kuma kuɗin kamar inda na faɗar da ba ma su zo su biya ba. To wannan idan an tsaya an duba, ai mu dinnan abin tausayi ne, ba za mu nuna musu kiyayya ba. Sannan akwai wayansu wanda za su zauna a cikin, za su aiko kuɗinsu a saya a tura musu. Shin yadda ta wuce haka? To saboda haka a lura anan wannan abu ba muna yin shi ne, don saboda ɓangare abin kasuwanci ne, ba mu ɓangare kowane yanki ba. Amma abin da ya fi satar da mu shi ne, kamar inda na nuna muku, na gaya muku da fari, kashe mana al'umma babu gaira babu dalili. Amma kafin mu yi nisa, bari in ɗan yi muku tsokaci. Wannan kisan gilla da kaga ana yi ya biyo bayan setup guda uku, wannan shine zai zama na hudu. Wannan rashin tsaro da kai gani yana faruwa a arewa maso gabas, idan ana jin tsoro yau din a zo a kama ni, zan faɗa ba abinda za mu ji tsoro da aka ce wai ko muna jin tsoron faɗan wani abu ko a kar mu ji wani abu. Abin da ya shafi insecurity ne, shi yasa ba ma son mu yi involved ɗin kanmu a ciki da yawa. Amma tun da an kai bango, dole ne mu tunatar da ainihin shugabanni a kan cewa kifi na ganin ka majar koma. Abin da yake faruwa a arewa maso gabas, Yobe da Borno da Adamawa, setup ne, wani abu ne wanda aka kunsa shi, ana so a yi targetin cimma wani guri. Sannan kuma abin da yake faruwa a arewa maso yamma, wani setup ne wanda ya zama to aka shirya shi kintsatsa don saboda a cimma wani guri. Su ne a raba mu da ilimi, a raba mu da kasuwanci, arziki mu da dabbobi, a raba mu da shi, a raba mu da noma, komai ma a raba mu, zama matsiyata wanda ba mu da komai sai dai mu samu abin nan daga NGO. A lura da wannan gurin, dalilai na shi ne, ni dan Borno ne, ni haifin garin Bagani a Kuka local government a Borno state. Yaya za a yi ya'yan da mu muka halarci daurin auren wasu ma, wani makiyayin akuya ne, wani makiyayin shanu ne, wani makamin kifi ne, wani dan noma ne, a ce ta gagari gwamnatin Najeriya shekara 12. Sannan kuma idan aka tsaya aka duba, shin farkon abin su waye ne masuka zo suka yi belin ainihin shugabansu bayan an kawo ainihin abin a Abuja? Sannan shin shanu ne da ake kwashewa, mala'iku da shanu a ce sun tashi sama ko kuma aljanu ne wanda aka ce sun shiga karkashin kasa. Jami'an tsaro na farin kaya aikin me suke yi? Sannan jami'an duk wani wanda ya kamata ya lura da wannan me yake yi? Sannan kuma wannan kisan gillan da aka yi mana a insas ko bera ba a kama ba. Shin mutane sun zama aljanu ne ko kuma mala'iku ne sun shiga karkashin kasa shi yasa duk jami'an tsaron Najeriya nan ba su gansu ba? Sannan kuma wannan wanda aka yi a insas na sasa ko bera ba a kama ba a lokacin da muka shiga yajin aikin nan? Shin su sun fi karfin doka ne? Ko kuma nan din an riga an halaka mu ta bangaren dukiyarmu da arzikinmu da ilimin duk an naka sashi nan an kwashe yau arewa masa yamma. Misali mutum yana da naira miliyan 3 an zo an kama dan uwansa ko kuma shi ko wani nashi an shiga da shi jeji an daura masa miliyan 7 ko miliyan 8 akuyar kaka ne tinkiyar baba ne kwanukan uwar gida ne da sauran tarkaje a hada a je a kai naira miliyan 3 a jiya wannan wurin ya tashi daga aiki an riga an tsiyata wannan gidan kwata-kwata. To wannan ana bin daya bayan daya wannan nan bai isa kuma shikenan sai aka kirkiro wani abu wanda ya zama to a yi musu kisan gilla. To saboda haka dalilin me yasa hakan take faruwa kurum a arewa a kudancin kuma kisan gillan akan yan arewa? Ina son wannan amsa a wajen kowane hukuma. Saboda haka Najeriya yau talaka fa wallahi an yi kusan kai shi bango. Saboda haka muna kira da babban murya ga shugaban kasa da kuma duk wani wanda yake jami'an tsaro don Allah su yi kokari su ceto kasar nan. Muna musu addu'a ta fatan alheri. Allah subhanahu wataala madaukakin sarki, ina tawassuli da dadaden sunayenka ka tunatar da wayannan mutane hakkin da ya rayata na 'yan Najeriya wayansu don saboda su kare. Maganan wanda ya tambaya akan cewa shin me yasa aka janye wannan yajin aiki ko kuma wani dalilai ne ko an samu an ba mu wani katon ambulance ne ko kudi, to alhamdulillah mun gode Allah. Na gode maka wannan yaro, Allah ya maka albarka da kai wannan tambaya. A gaban al'umma da kuma gaban duniya zan yi magana. Billahi al'azim na rantsar ne wanda numfashi na yake hannun shi tun daga 2010 daga 2008 mu muka kai dukkan gwamnatin tarayyar Najeriya nan gwamnatin 36 da kuma FCT Abuja da Inspector General na 'yan sanda da kuma Minister Shari'a ni na maka su a kotu akan wannan jangali har aka zo aka bada judgment akan cewa haraji inda zaka dauka kabiya inda zaka soke kabiya. Yajin aiki da muka ji a 16 February 2010 rashin biyayya ga dokan kotu shi ya kai mu wannan yajin aiki. Matan Lagos suka ce za su tube tsirara haifuwan uwarsu za su je gidan gwamnati. Shine dalilin Fashola ya kira maga Alhaji Haruna zai zama shaida na lokacin shine chairman na Maltop kuma shine chairman na Amalgamated na Lagos State. Da shi muka je gaban Fashola muka zauna muka bayyana masa ga dalili yace daga wannan an dauke. Tun daga wannan kuma in ka tashi da sai dai yan kuciku ba mu na ba mu fiya wata. To amma nan din har yanzu ba su bi dokan kotu ba. Akwai wayanda muka kama a lokacin yake da suna Katsina Ala an kawo shi Mrs. Binta Murtala Iyaku lokacin ita ce babbar kotu babbar alkali a Makodi ita ta yi judgment kuma ta daure wannan mutanen har shekara biyu masu wannan kudin karban wannan kudin. To dokan kotu ne ba ta aiki ko menene? To saboda haka ni wallahi summa tallahi billahi alazim tun daga farkon wannan ko fiwa wata wannan ban taba karban dan jangali na sa baki na ba. Sannan kuma zuwa bila da muka yi tun daga shi Yahaya Bello gwamnan jihar Kogi har zuwa wajen Chibob staff da muka je babu wanda ya bamu naira 10 abinda zai hana ni rantsuwa ruwa kamar inda kuka bamu wannan. An wannan shine zai zama cin hanci ko an bani kudi to ku BOA ma kun bani ruwa gashi na sha hadda gashi mil 5 19 amma ban san shi ba bani da kuma sha'awan cewa ni dinnan wani har zai wani abu wanda zai rude ni da kudi dan saboda in cutar da al'umma mu ko kuma a matsayin shugabanci da nake yi din har in karbi wani dan saboda a cutar da shi. Wannan dalilin shi yasa wayansu in yamure ko kuma suna ce Muhammad Tahir is critical man. Ina ce masa I'm not critical man, I'm simple man but come with your truth. Kazo da gaskiya in kana tare da gaskiya muna tare da kai. Amma in dai wani rashin gaskiya ne to insha Allah bari in ga maka yaro mai tambaya ka tambaya Alhaji Muhammadu Badama Sina Lagos. Akwai wayanda mutane ogiri sun kawo kudi naira miliyan 10 akan cewa an bar su su yi aikin su a kowane sati daya za su bani kudin sati daya in je in ci bane na naira miliyan 10 ba za mu kwanta da shi a kabari ba abinda Allah ya rani har zuwa yanzu ba wani kudin sati wanda zai rude ni kuma tafiyan nan ba ni kadai na je ba Allah ya sani duk wanda muka je da su abinda zai hana mu rantsuwa shine fara wata da aka babu. Saboda haka wannan idan kana tunanin sa nan din kadai bai tsammani bi iznillahi ta Allah bai taba jarraba ta kuma Allah roƙon Allah Allah kare jarrabe ni abinda zan kadi wani abu dan saboda in cutar da wanda nake wakilta. Daga karshe dukkan wayanda suka zo dinnan ina muku fata na alheri Najeriya nan tamu ce.
Da waɗannan bayanai na shugaban kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir za mu dakata a yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin manyan bakin mu Dr. Comrade Muhammad Tahir da Madam Kristi Dan Fulani Sunkur da Alhaji Haruna Muhammad Iliyasu sai Dr. Garba Abadi shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa. Sai ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau muna tare ne da wani babban bako, wani babban malami ana. Malam ko zaka gabatar da kanka?
Sunana Ismail Bello Usman.
Ana ga kana sana'a ne na magunguna haka. Na gargajiya ga sunan daban-daban.
Ina aikin gwamnati ne, ina aiki ne a jami'a, ina koyarwa. Sannan kuma wannan sana'a da nake yi na bada maganin gargajiya na gaje shi ne gun mahaifina. Abinda kuma yasa ina aiki kuma ina bada maganin da na gada saboda yanayin da maganin gargajiya yake a nan musamman Najeriya da ma Afirka, zaka ga sanan maganin gargajiya zama ne kaman wani abu na shirme da damfara. Zaka ga kowa ya tashi zai ce shi zai bada magani ko yana da wasu irin aljanu ko wani abu, wanda shi yasa kake ga likitocin zamani suka rena sanar bayan akwai lalle sana'a ce wato cikakkiya kuma sana'a ce da take da ƙwararru da bangarori da dama. Duk da cewa ina aiki a jami'a na koyarwa, na samu mahaifi na fiye da shekara 50 yana bada magani, kuma tun kafin Allah ya mishi rasuwa ya horar da mu tun da gado ne mun fi shekara 20 akan abin da muke. Kuma shekara kaman 10 da ya wuce akwai lokacin da muka yi kokarin wato inganta maganin ya zama cewa annan ne da shi kaman na zamani. Shi yasa zaka ga ana bada shi da kati, ana amfani da awun asibiti, muna yin bincike kaman yadda duka jami'ai suke bincike duk wanda ya zo mu tattara bayanansa, sannan mu tantance bayanai, sannan mu bada magungunan da muke bayarwa.
Ku ganin cewa mutane da yawa za su yi mamaki an ji maganin gargajiya kuma gashi kai malami ne na jami'a. Kaman yaya kake hada waɗannan ayyuka guda biyu?
Bangare a jami'a akwai ilimi wato na hada magunguna na zamani kaman pharmaceutical studies, to akwai kuma department of pharmacology, shi ma department ne wanda yake wato nazari akan tasirin itatuwa da irin sinadaran da ke ciki da suke tasiri akan kiwon lafiya bai dan adam. Ni member ne na jami'ar Jos, don bincike da za a yi ko kuma taro da za a yi wanda takaddu ne wanda za a rubuta su da turanci, wanda professors ne da masana kimiyya za su rubuta. To yawancin masu bada magani zaka samu ba sa jin turanci, su ba su je makaranta ba. To in aka ana musu semina ko bita, akan ba mu dama mu kara bincike don mu masu fassara su fahimce shi yadda ya kamata su fahimce shi da yare.
Kaman na kalli kaman yanzu wannan ofishi naka kai babban ofishi ne, gashi kusan hawa biyu zuwa uku ne nake gani. Kaman menene baka sha'awan ko kuma mene karfafa maka gwiwa wajen ganin cewa kan maida hankalinka karfinka ta wannan sana'a?
Akwai lokaci wato wannan sana'a mun dauke shi taimakon al'umma ne. Akwai lokacin da aka fada matsala kamar a nan jihar Plateau na tashi-tashin hankula, ya zama cewa wasu daga wani bangare ba sa iya zuwa wani bangare saboda zaka samu waɗannan kristoci ne, waɗannan musulmai ne, sai ya zama cewa koda akwai asibitoci mutane ba sa zuwa. Sai ya zo kuma ya duba bayan wannan crisis din wato tashin hankali da yake yi, mutane babu kuɗaɗe a hannunsu, koda suna son su je asibiti ba su da yadda za su yi su karbi magani. Sai ya zama cewa maganin da muke ba ne muka lura mutane na karuwa, suna tururuwa saboda suna ga saukinsa kuma suna samun biyan bukata. To sai na ga cewa akwai lokacin da rana ɗaya mu karbi mutum misali 20 da a sati su biya ke basu Alhamis da Juma'a, sai mutanen suka yi yawan da sai an ƙara kwanaki har ya zama duka satin ana bayarwa sai zama cewa a rana ɗaya za ga sama da mutum 100-150. Shi yasa mun ƙara ma'aikata a lokacin ma na je na nemo injunan awo da sauransu mu dinga tantance magungunan mu ne sannan muka yi rijista babba wanda idan muna da matsala akwai asibitocin da muka da gwiwa da su idan muna da matsala za mu tura musu feshi idan kuma feshin din bai gamsu ba zai dawo wannan dai a takaice wato mun gane cewa idan maganin yana da sauki kuma yana ana samun biyan bukata mutane na karuwa shi yasa sai muka bude babban cibiya.
Gode kwarai malam.
Thank you.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.